This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda, yarjejeniyar na fuskantar barazana. A wata hira da aka buga a jarida, shugaba Bashar al-Assad ya shaidawa kamfanin dillancin labaran kasar Faransa cewa dakarunsa suna shirin sake kwace dukan kasar, abin da ya sa shakku kan niyyar bangarorin na kawo ƙarshen rikicin da aka kusan shafa shekaru biyar ana tafkawa. Assad ya ce sake kwace dukkan yankunan yana iya daukar lokaci. Shugaban kasar Siriya ya ce yana goyon bayan yunkurin wanzar da zaman lafiya, sai dai ya yi gargadi da cewa tattaunawa tsagaita wutar bai nuna cewa mun daina yaki da ta'addanci ba. Masu kula da lamura sun bayyana cewa raunin wannan yarjejeniya da aka cimma ranar Juma'a zai ba da dakarun Assad tare da goyon bayan Rasha damar ci gaba da kai hare-hare yankunan 'yan tawaye. Bisa ga cewar su, yarjejeniyar bata tanada da cimma wata matsaya kan yaƙi da gwamnatin Siriya take yi da 'yan ta'adda da suka hada da mayakan ISIL da kuma al-Nusra ba. Sai dai gwamnatin Assad tana daukar dukkan manyan mayakan hamayya da suka hada da masu sassaucin ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi a matsayin 'yan ta'adda, yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare wuraren da ta ce maboyar 'yan ta'adda ne, abin da ya taimakawa dakarun Assad ƙara samun galaba a kewayen Aleppo, birni mafi girma a Siriya. 'Yan tawayen ƙasar Siriya suna ci gaba da zargin jiragen yakin Rasha da kaiwa farin kaya da 'yan adawa masu sassaucin ra'ayi hari, da yake sanar da yarjejeniyar daina musayar wuta. Jami'in ƙasar Amurka sun bayyana taka tsantsan kan abin da ka iya yiwuwa. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yarjejeniyar a takarda kawai take. Ya kuma ce ainihin gwajin shi ne ko ɓangarorin za su kiyaye wannan yarjejeniya. Dubban mutane ne suka yi dafifi domin tarbar Papa Roma Francis lokacin da ya isa birnin Mexico jiya Juma'a da dare. Wannan ce ziyarar Papa Roma Francis ta farko a ƙasar da ke da ɗimbin mabiya ɗari ka Katolika. Shugaban ƙasa Eric Pereira Nieto da mai ɗakinsa Angelica Rivera su ne suka tarbe shi, inda aka yi ta raye-raye na gargajiya da dandazon mutane kuma suka rika karkada tocila suna rawa. Papa Roma Francis ya isa Mexico ne sa'o'i bayan shi da shugaban ɗarikan majami'ar ƙasar Rasha suka sa hannu a yarjejeniyar samun haɗin kai tsakanin addinai. Sun yi ganawa ta tarihi ne da nufin ɗinki baraka sama da shekara 1000 da ke tsakanin rassan majami'ar na yammaci da kuma gabashi. Papa Roma Francis, wanda shi ne shugaban ɗarikan Katolika da kuma kirin shugaban masu bin koyarwar Lanjila, sun rungumi juna suka kuma yi wa juna sumba kunci har sau uku lokacin da suka gama a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Jose Marti a Havana. Ya ce muna fata wannan ganawar tamu za ta ba da gudunmuwa ga kafa wannan haɗin kai da Allah ke so. Gwamnatin ƙasar Rwanda ta ce za ta ta sakiyar 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe bayan da jami'an diplomasiyyar Amurka suka yi zargin cewa Rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke hamayya da gwamnatin Burundi. Rwanda ta sanar da haka ne jiya Juma'a, inda ta ce gwamnatin za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba tare da abokan ƙawancen al'ummar ƙasa da ƙasa, wajen tsara yadda za a tura 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe na daban. Sanarwar dai ta zo ma hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba zata, ta kuma fitar da tata sanarwar inda ta bayyana damuwarta da ɗaukar matakin da ta ce saɓanin yunƙurin da Rwanda ta shafa sama da shekaru 10 tana yi ne na kare 'yan gudun hijira. Ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijiran na dake Rwanda ya gana jiya Juma'a da jami'an ƙasar da suka jaddada cewa za su ci gaba da kare 'yan gudun hijira kuma ba za su ta sake su da ƙarfi da yaji ba. Hukumar ta buƙaci gwamnatin Rwanda da ta fito da wani bayani inda za ta jaddada matsayinta a bainin jama'a da kuma ba da daɗewa ba ta amsa tambayoyin da ake da su dangane da wannan sanarwa da ta bayar. Burundi ta jima tana zargin Rwanda da marawa 'yan tawaye baya waɗanda suke yunkurin hamɓare gwamnatin Bujumbura, zargin da Rwanda ta sha musantawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya samu nasara a hukunci mai mahimmanci da kotun bin kadin laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke, inda ake tuhumarsa da aikata laifukan yaƙi da ya jibinci tashin hankalin da ya biyo bayan zaɓe a ƙasar Kenya. Alƙalai sun yanke hukunci jiya Juma'a cewa waɗansu shaidu da aka bayar a kan Ruto da wanda ake tuhumarsa tare Joshua Sang ba su da tushe. Bisa ga hukuncin, ba za a yi amfani da shaidun da waɗansu mutane biyar suka bayar kafin fara sauraron wannan ƙara ba, waɗanda daga baya suka janye shaidar da suka bayar. Yanzu ana kyautata zaton lauyoyin Ruto za su buƙaci a yi fitali da ƙarar sabili da rashin hujja. Ofishin lauyan mai shigar da ƙara dai ya shaida cewa suna nan ana kan nazari akan wannan hukunci. Masu shigar da ƙara sun yi zargin cewa an ba shaidun da suka janye bayanansu toshiya ko kuma aka tirsasa musu su janye. Shekarar da ta gabata ma irin wannan tuhumar da aka yi wa shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a kotun sauraron manyan ƙararrakin ta ƙasa da ƙasa ta raguje bayan da shaidu suka janye bayanan da suka yi tun farko.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hatsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoto na farko zai yi magana ne akan zazzabin lasa. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan illar cutar sankaran jini da yanda za a kaucewa kamuwa da ita. Yayin da rahoto na uku zai yi magana ne akan makon kula da kiwon lafiya da ya gudana a jihar Kano. Shi kuwa rahoto na hudu zai yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sakamakon rashin tsaftar muhalli. Rahoto na biyar zai yi magana akan matsalolin da ke fuskantar mata masu juna biyu a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar sakamakon janye tallafi da wata kungiya take baiwa mata yayin da suka zo haihuwa.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم
A jihar Bauchi, kwamishinar kiwon lafiya ce ta kaiwa waɗanda aka keɓe sakamakon kamuwa da suka yi da cutar zazzabin lasa, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Da take bayani a asibitin koyarwa na Abubakar ta Fa Balewa da ke nan Bauchi, sabuwar kwamishinan Dr. Halima Muqaddas ta ja hankalin al'umma da su kula da tsaftace muhallinsu.
Kowa yanda dai muka rinka faɗi tun cikin radio da su television ɗinmu da su duk wasu kafofin labarai, akwai cutar lassa fever. Nobar shi ta fara ne wannan shekara, daga shekara da ya wuce. So cikin watanni biyu zuwa uku annoban ya iso Bauchi state, kuma an samu waɗansu mutane da waɗannan cutan. To waɗannan mutanen da aka samu da waɗannan cutan yawanci asibitin nan ne na teaching hospital, asibitin ƙwararru na Bauchi muke turowa don a samu a magance cutan. To mun zo asibitin nan ne musamman don mu ga inda ake sa waɗannan marasa lafiya, da tattaunawa da su masu jinya kan abubuwan da ake musa asibitin, da kuma godiya masu hukumomin asibitin nan kan kokarin da suke yi na taimakawa su waɗannan waɗanda aka same su ko ake tunanin suna da cutan ita lassa fever din. An tabbatar da cewa mutane shida, uku a bara, uku a bana, sun kamu da wannan cutar lassa fever din. To mutanen da aka tabbatar kuma Allah ya musu rasuwa. Halin yanzu ba mu da ko ɗaya wanda yake raye da aka tabbatar da cewa yana da cutan lassa fever din. Amma waɗanda ake tsammani mun tuttura sample, yau ma muka samu result din sakamakon wannan gwaje-gwajen da aka yi a inda muka tura. To an dawo mana duk waɗanda muke tsammanin cewa suna da cutar duk babu ta. Mun tura na baya-bayan nan mun tura guda shida, kuma duk amsoshin ya iso ba su da cutan ita lassa fever.
Dr. Halima Muqaddas, kwamishinan kiwon lafiya, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, a jihar Katsina an faɗakar da jama'a illar cutar sankaren jini da kuma yadda za a gujewa kamuwa da ita. Faɗakarwan ya gudana ne yayin da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta kai ziyara na musamman a jihar ta Katsina. Alhaji Manar Yakubu shi ne mataimakin gwamnan jihar Katsina, ga ma abin da yake cewa a wajen taron.
Da yawa daga cikinmu nan muna da ƴaƴa ko ƴan uwa wanda suka kamu da wannan ciwo. Kwanalle ne wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske da Hajiya ta zo don ta kada mu daga wannan bacci da muke yi tun da ciwon yana ana iya maganin shi. Matuƙar ka san irin genotype naka, to idan aka zo wajen aure sai ka tabbatar da baka aure mai irin wannan ciwo tun ba ma idan tana da wannan sikila ba. To idan aka yi haka nan fa shi kenan an yi wannan maganin wannan ciwo. In ka tabbatar da AS ne kai ko SS, to kakkai da ka auri mai AS ko mai SS. In kai wannan kayi maganin wannan abu har abada ‘ya’yanka ba za su zama masu AS ba, balle har su kai ga sikila. To kun ga babban abu ne ta zo mana da shi, kuma muna godiya ƙwarai da gaske da ta zo da wannan abu, kuma muna roƙon Allah
ita kuwa uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta bayyana makasudin zuwan su ne jihar Katsina.
Yau mun zo Katsina mu taimaka ma gwamnatin Katsina akan yadda suke gudanar da taimako akan masu cuta sickle cell. Cutar sickle cell kowa dai ya riga ya sani bata da maganin da zaka sha yanzu ka warke. Bata da magani sai dai inda kayi gwajin jini kaga wanda ko kai AS ne that is kai kariya ne. Idan har ya zama kai kariya ne, dole ne ka ringa sashi a kanka kai kariya ne. In ka zo yin aure, yan makaranta wanda suke secondary school da ku nake yi, kuna jina ku tabbata kun zo asibiti. Turai Yaraduwa Center shine yake in charge of mata da yara. Ku zo a yi muku test na genotype. Me nace muku? Test na menene? Genotype. A yi muku, in naka ya fita AS, kada ka auri mai AS. Kada ma ka nemi wata bayani, kada ka auri mai AS kawai, shine maganin zaman lafiyarka. Kuma an Allah ya da in ka auri mai AA za ku samu yara masu lafiya. Yanzu za mu nemi yardan gwamnatin Katsina da komishina na lafiya su ci gaba da yada fadakarwa akan yin test kafin a yi aure. Kuna jina da ke? Matan Buhari ta ce kafin a fara soyayya a je a yi test. In kai AS ne, kada ka fara soyayya da mai AS don za ku haifi sikila wanda zai shiga rayuwanku kuma ya kawo muku ƙarshen soyayyanku. Ku auri wanda ke AA ko dai wata jini daban, amma dai banda AS kamar naka. In ka san menene genotype ɗinka, ka samu lafiyar rayuwa.
Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari kenan, yayin da take bayanin makasudin zuwan su jihar Katsina domin tallafawa waɗanda suke ɗauke da cutar sankaran jini, wato sickle cell anemia a turance. Wakilin mulkin Katsina Zaharuddin Sani Funtuwa ya yi fidiman aiko bada da rahoton. A jihar Kano an gudanar da makon lafiya domin ba da kulawa ta musamman ga mata masu juna biyu da ƙananan yara. Wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
Da yake bayyana yadda aikin ya gudana a fadin jihar, babban jami'in gudanar da rigakafi a jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ya bayyana cewa
dama shi wannan makon akan gabatar da shi sau biyu a kowace shekara, kuma akan yi ne don a bijira a zaburar da mata da iyaye wajen samawa yara wasu abubuwa wanda za su ba su kariya a jikinsu, musamman kariya ta wajen bangaren rigakafi da ake ba wa na allurorin nan wanda suke kare su daga cututtuka masu saurin halaka su, da kuma sinadarai irin su vitamin E wanda za su kara musu karfin gani da kuma garkuwar jiki da sauran dai abubuwan da ake samar. Ana yi ne saboda azaburar da iyaye don su dinga nema wa ƴaƴansu irin wannan allurai da kuma sinadarai masu kara musu karfin gani. Wato abin da yasa ake so azaburar da su, ake yin wannan abun saboda in aka ce so daya ko so biyu ake yi a shekara, to in ba shi kuma ina don a sanar da su cewa asibitocinmu su dinga ziyartar asibitoci kai a kai ko lokutan da ya kamata a samu da yara wannan abubuwan da ya kamata a basu.
Wannan aiki ya kama fadin jiha gaba ɗaya ko kuma iya cikin kware birni kuka yi?
A jihar Kano gaba ɗaya muka yi.
A dukkan asibitocin da suke jihar Kano?
Dukkan asibitocin da suke jihar Kano aka yi wannan aiki.
Kuma an samar da wa'annan magunguna da ka zayyana?
Kwarai da gaske an samar da duk wannan magunguna da na bayyana.
To me wannan aiki zai wannan aikin zai tasiri wajen samar da lafiya musamman ga mata ga ƙananan yara?
Kai kamar yadda na faɗa ne, na ce a cikin makon nan akan samar da dukkan alluran rigakafi wanda ake buƙatar dama yaro ya sami su kafin ya cika shekara ɗaya. A wannan lokacin da aka gabatar da wannan sati na mata da ƙananan yara akwai wannan alluran. Akwai kamar yadda na faɗa, akwai vitamin E mai ƙara musu ƙarfin gani da garkuwar jiki, akwai albendazole wanda ake bayarwa saboda maganin tsutsar ciki, da kuma wasu magunguna ma na mata masu ciki kamar su wannan da ake ba su lokacin awo saboda garkuwa saboda cutar malaria, da kuma dai wasu abubuwa da aka samar a gurin wanda yake ba magunguna bane amma kamar suna auna kamar akwai awan nauyi ma da aka dinga yi wanda yake nuna da cewa yaro ko yana kan daidai ko kuma akwai buƙatar a yi masa wani abu.
To idan aka yi awan aka tarar yaro yana fama da wannan tamowa, akwai wani abu da kuke bayarwa a lokacin?
A lokacin ko da ba a bashi wani abu ba, za a bashi shawara yadda zai je ya samu wani abun da zai taimaka masa akan tamowa.
Dr. Sharif Yahaya Musa ya ce an bullo da shirin ne don magance matsalar mutuwar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa da kuma ta ƙananan yara. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Rashin tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin dalilan da ke yada cututtuka a cikin al'umma, musamman masu zama kusa da bola ko kutami domin gudanar da sana'o'in sayar da abinci. Wakiliyarmu da ke dutsen jihar Jigawa, Halimatu Abdullahi, ta aika mana da rahoto akan irin waɗannan mummunar al'ada.
Yin sana'a musamman ma sayar da abincin da jama'a ke saukin siye domin ci, waɗanda suka haɗar da masu suyar kifi, fanke da sauransa a bakin bola ko kuma wata matattarar ƙazanta a Najeriya, ya zama al'ada ga masu irin wannan sana'a, wanda hakan ka iya haifar da ƙwayoyin cututtuka su dinga ziyartar irin waɗannan abinci, da hakan kuma barazana ce ga lafiyar al'umma. To ko me yasa masu irin wannan sana'a suka ga matattarar ƙazanta ya fi dacewa da su? A jihar Jigawa na zanta da wani mai irin wannan sana'a.
Ba wai mun zabu bakin bola ko bakin kwata bane a matsayin wajen sana'anmu. Dole mu yi sana'anmu a wajen saboda gwamnati ba ta ware mana wani waje da zamu je mu dinga gudanar da sana'anmu ba. Mu kanmu zamu so mu ci mun yi sana'anmu a waje mai tsafta.
To amma hakan ba ka ganin zai iya jawo cututtuka ga al'umma?
Eh to zai iya jawo cututtuka ga al'umma, amma mu ma muna iya kokarin mu ga mun tsaftace iya wajen da muka samu muke sana'ar mu tunda ba mu da wani waje da yafi wannan.
To ko waɗanne irin matakai ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Jigawan ke dauka game da haka?
Wannan ma'aikata ta kare muhalli da ke karkashin ma'aikatar muhalli ta jiha tana da ma'aikatanta na duba gari, wato environmental health officers, wanda suke akwai masu kula da kwasar shara a gari, akwai masu kula da aikin tabbatar da tsafta, wato inspection, akwai kuma duba gari na local government, wanda suke haduwa gaba daya suna zagayawa suna wayar da kan jama'a da masu sana'ar da masu gidaje da masu shaguna, suna wayar da kansu domin a kula da tsafta ta mahalli da abinci da ruwa da dai sauransu. Idan duba garin mu sun je wurin da suke, na farko dai suna ba su shawara su matsa daga kusa da bola ko kwata. Na biyu kuma suna duba irin abin da suke sarrafawa, idan ya lalace za su hana a saida jama'a shi. In kamar kifi ne ma aka ga ya fara irin ribe wannan, suna sawa abin ne shi. Idan mutum ya yi taurin kai kuma akwai kotun tafi da gidanmu wadda gwamnati ta kafa ta kula da aikin tsafta. In an kai shi nan akwai doka, akwai hukunci wanda ake.
Wanda kira za ka yi ga mutane su ma masu taurin kai da su suke ba wa irin waɗannan mutane gudunmawar siyan irin waɗannan abubuwan?
Shawarar da zan ba mutane akan sayan irin wannan abinci, sai mahallin da ake sayar da shi ba mai tsafta ba. In dai mutum yana son lafiyarsa, to in zai ci abinci ya je ya duba abincin da ake sayarwa a guri mai tsafta ya ci.
Umar Ahmadu Kaugama kenan, mai rukun manajan darakta a Jisefa da ke karkashin ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, an yi hasashe cewa jinyar tallafi da wata kungiya ta yi na baiwa mata masu haihuwa a maraɗin jamhuriyar Nijar zai shafi zuwan mata asibiti domin haihuwa. In ji wakilinmu da ke maraɗin jamhuriyar Nijar, Shu'aibu Mani.
Yanzu dai abin ashira a gani ko yawan mata masu ciki da ke haihuwa a asibitocin gwamnati ko su karu ko kuma su rage, a dalilan tsaida kudaden da UNFPA ta saka na ɗaukar nauyin mace idan ta haihu a cikin asibiti. Maganar shika da 20 ta kau a ta bakin Dr. Faruk Manzo, likita a Sabon Gari, yayin da shike ita wannan shela.
Dan shekarar da ta gabata, ta kungiya mai zaman kanta wadda ake cewa UNFPA ta ɗauki nauyin wannan haihuwa. To yanzu ƙarshen shekara da aka yi sai ba su ƙara ci gaba da ɗauka wannan nauyin ba. Kenan ya kamata mu hito mu haɗi ma al'umma, an komo kamar da an komo wajen biyan haihuwa. Haihuwa yanzu in mace ta zo likita tana biyan shika da dala 20 katan kamar da abin da muke so. In sun zo haihuwan nan, in sun biya su tambaye a basu resi, kuma in babu magani gidan likita kuma ana iya basu ordinance takarda su ta yi gidan sai da magani su sau magani. Dan mutuntun likita
ita UNFPA bata bayyana ko me ke dalilin haka ba,
inda ai ba ni shar bane kawai. Misali ne zan doka, tana yiwa mutane ba su son zuwa likita dan sai an biya kudin haihuwa. To yanzu an yi shekara, ai sai a diba a yi raskona a gani wai an ƙara samun mata masu zuwa likita da yake kyauta ko ko ba su ƙara yawa ba. In ba su ƙara yawa ba kenan ba wannan bane matsala. Muna jiran magani wani hujjoji ne za a hidowa, ana nan ana bincike ana ganin to wannan tallahi da aka bada me ya bada cikin al'umma, me yasa ya ƙaru me ya rage cikin tahiya ta likita, cikin jin daɗin talaka. Su ma suna iya ɗauka su taitan wajen manyan su kwatanta ai wannan abin da muka yi shekarar ta wuce yayi armashi kwarai anya muna iya ci gaba da shi har ma ta rayuwa zama dandandan
kada za ku canza ra'ayin masu gidaje tunda an saba musu kyauta ana daukar nauyin masu ciki idan suka zo aiwa
mu ta hanyar ku ne muka hito muka ce musu kyauta ne suka yarda ko yanzu kuma ta hanyar ku muka bi muke kwatanta musu an komo biyan jikka da 20
Kare hira ta kenan to kata Faruku manzo sai ga Malam Adamu wani magidanci ya rako matarsa a asibiti ko kaka ya ji da wannan tsinke talahi
ko da la'irri ce aka ce an cire ma aka ce an maida yanzu akwai dan lishin dadi bare yanzu a ce sai jikka da wani Abdul Mutum mu da zai ta kai wannan jikka da wani abu barma mu da mu ji dadi ba dan Allah maido talahin na taimaka ma maza masu
shi labarin wannan Shelar ta likitoci ya sa Malam Muhammad Isa Kwanda dan kungiyar Furafula to fadar bakacin bakin sa game da wannan cire tallafi
to mu kiran da ke gare mu a matsayin mu na kungiyar Furafula shine cewa ita dai lahiya hakoki ne wa'anda suka rata kan gwamnati wanda ya kamata bakin gwalgwado in yana da hali ya dauke ma al'umma nauyin biyan wasu kudade in suka zo likita
shi uban iyali ba
uban iyali ai duka kalkashin gwamnati ake kenan aka ce taimako ba an ce ba gwamnati ya dauki nauyi gaba daya amma ya rage yaunin kudin da za a biya ya zaman to talaka abin da za a dan biya bai kai ya kawo ba a samu da kuma sauran kungiyoyi wanda ke zaman kansu su ƙara tallafawa kamar yadda wanga suka yi a doke ma mata wannan nauyi dan su samu suna tahiya likita ba cikin sun biya kudi wajen haihuwa
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani daga jamhuriyar Niger da wannan rahoto Ibrahim Alfa Ahmad gare ka
masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
a gaida Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Wasu neman jam'iyyar su ta tsaida su takarar shugaban ƙasa Amurka suna neman goyon baya marasa ran jari da Kristocin Bishara yayin da suka shiga makonni biyu masu muhimmancin gaske a takarar zaben share fage. ‘Yan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican sun halarci wani dandalin musayarmi yau da taken addini da iyali da aka gudanar a jami'ar Bob Jones, Greenville, South Carolina. Kristocin Bishara su ne mafiya yawa masu kada ƙuri'a a jihar South Carolina. Wadda za ta gudanar da zaben fidda gwaninta na jam'iyyar Republican ranar 20 ga wannan wata na Fabrairu na Democrat kuma mako na gaba. Mako guda kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican, hamshakin dan kasuwannan Donald Trump yana kan gaba da kyakkyawar rata a jihar South Carolina. Trump wanda ya samu gagarumin nasara a jihar New Hampshire bai halarci tattaunawar ba sai dai ya rika cicikar abokan takararsa ta hanyar sadarwar Twitter. A halin da ake ciki kuma masu neman tsayawa takara na jam'iyyar Democrat sun mai da hankali wajen neman goyon masu kada kuri'a ne a zazzafin muhawarar da suka gudanar rana Alhamis. ‘Yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda, yarjejeniyar na fuskantar barazana.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.